Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa.
Wanda ba shi ne da mu sanne da arzikin mu shi ne uwa.
Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun ji ne inda wakiliyarmu Wajina Dauda ta tambayi karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, kan ko gaske ne da mutane ke korafin cewa gwamnati ba ta da abinci a rumbunan ajiyar abincinta, sai ya ce,
ai silos ɗin da muke ciki kusan 33 guda 11 suna karkashin wannan ministry ma'aikatan gwamnati, karkashin gwamnatin tarayya. Sauran su ne aka shiga yarjejeniyan amfani da ita da masu zaman kansu. Wa'annan a nan ne muke adana abinda aka samu aka siyo idan aka yi girbi a shekara. Bisa tsarin duniya, abinda ake kira strategic food reserve, watan aje abinci don ko ta baci na kasa. To an dauka idan an samu misali duk abin da aka girbe, ita federal government ko gwamnatin tarayya ta aje kashi 5% cikin 100 kai na abin da duk aka girbe, na mene masara, dawa da gero, sannan gari, don shinkafa baya cikin abin da gwamnati ke ajewa cikin wannan rumbu.
Me yasa?
Saboda shi abu ne wanda yake yana da kasuwar shi kuma wawa. So shi yasa ba a so a taba. To wannan kuma shi ne abin da mutane kuma suka saba, shi yasa ake ajiye abin da aka saba ciki. To bayan haka su gwamnonin jihohi bisa wannan tsarin, su kuma ya kamata su ma kowane jiha ta ajiye kashi 10 cikin abin da aka girbe a shekara. Shi ne ake kira buffer stock, namu strategic stock. Sannan ita local government dama ce ita ke can kasa, su ne su kuma za su iya duk abin da dai aka aji, dama su taimaka ma mutane su aji ɗan store ana ajewa don a samu ana sayar da shi yadda zai farashi ba zai hawa yawa mutane su kasa siya ba. To wannan tsari ne da aka yi saboda a tallafa ma al'umma. Abin da nake son mu yi la'akari da shi shi ne tsari irin wannan in baka rike shi kan shi yadda ya kamata ba, sai a je neman kiba a dawo da rama. Ai maganan farashi ake faɗi, kuma abubuwa da yawa suke jawo farashi ya yawa, ba wai kawai saboda abinci akwai ta ko babu ba. Ai yanzu ba kasuwar da zaka je zuba abinci ba, ko so ba maganan batun ma wai a ce rashin abincin bane, amma kawai tsadan shi. Shi yasa mutane ke cewa tsadan rayuwa, ko ba haka ba? Wani da kamar da wasu suka faɗa ne, zaka je ka ci abinci da dan karamin kuɗi, yanzu karamin kuɗin ma an ka je bai sai maka abinci, shi ne matsala, kuma ana sane da haka. To wannan abin da aka faɗa shi ne tsari ne aka yi, kuma idan ka yi bibiyan labaru zaka ji akwai inda aka so a fara haka, shi din ma mutane suka ga cewa a'a ba sa so, ba za su iya ba. So maganar shi ne a'a za a bayar free ne yadda aka bada sauran, ko kuma yaya? To duk wa'annan abubuwan kuma shi shugaban kasa cewa ya dole ne a yi wa'annan ayyukan tare da jihohi. To shi yasa duk wa'annan abubuwan jihohi ne aka yi ta sake ma abincin, kuma kowane jiha tana da nata tsari. A wasu jihohin ma kafin wannan abincin ya kai wasu jihohi sun sace abincin su, kamar jihar Niger, gwamnan Niger ya fito da nashi tsari, ko ba haka ba? Ya fito da nashi tsari kuma ya nuna abin da aka noma daga lokacin da ta wuce cikin rani, su ne ya koma cikin store ɗinsa ya hito da abinci ya ba mutane.
Sai ma ya gurbin su da wannan sabon.
Ko? To saboda haka abu ne na tsari, kuma ina son mutane su gane gwamnati wata na sane da haƙƙin da ya rataya a wuyanta. Saboda haka muna nan muna aiki ba dare ba rana tsakaninmu da Allah, kuma muna roƙo Allah ya sa mana hannu, Allah ya dafa mana, Allah kada ya bamu da wayonmu.
Menene umarnin da shugaban ƙasa ya baku bayan ganin irin tashin hankalin da al'umman ƙasa ke ciki a lokacin da aka yi wannan zanga-zanga na baya-bayan nan?
Abin da ya umarce mu shi ne waɗannan matsalolin da suka faru eh muna kokarin mu magance abin da ke gaba yanzu don a kwantar da hankalin al'umma amma hankalin mu kuma yana nan kan tsare-tsare wanda zai sa a nan gaba bi iznillahi ta'ala ba za mu saki ganin irin wannan matsala ba waɗannan tsare-tsare shine kawo taktoci da sauran masuna wanda zai tallafa wurin aikin noma saboda me aiki da hauya da adda da wayewa in hekta nawa zaka iya kai amma idan ga mashin da sauran abubuwa aiki zai tafiya to bisa wannan kuma akwai tsare-tsare irin na greenhouse agri-professionalization program wanda za a kawo taktoci 2000 kowace shekara nan har akai 10,000 sannan bayan haka za a kawo guraden da za a yi kai tractorcin don a yi gyara saboda kuma da water part wanda suka lalace don idan gyara ya tashi ana buƙatar kila wannan nutsu ko wani duk akwai shi ba irin yanda da za a kawo tractor a zo a ajiye mutum in ya lalace kana neman mai gyara ka kasa samu mai gyara duk tsare-tsaren ne yanzu ga ana yin su sannan bayan haka irin ƙananan mashina irin wanda akan tura da hannu din wanda talaka zai iya amfani da shi cikin dan karamin hekta dinsa ko kuma hekta daya ko rabin hekta ko ma kwata hekta zai je iya je da wani dai abun mashin dai wanda zai tallafa masa yayin noman nan cikin sauki da kuma watan pampuna wanda za su yi feti da sauran abubuwa dai in essence wato abin da nake nuna anan shine akwai abin da ake kira mechanization rate wanda ake aunawa da abin da ake kira horsepower watan karfin doki ko shine horsepower a nan Najeriya karfin doki digo 2.7 0.0 kai 0.027 shine digo ko da sifili 2.7 wanda bai taka kaya kada ba a Afrika ma wannan karfin doki watan 1.7 shine yawancin wurare ke da shi amma to da Najeriya na duniya kuma karfin doki 2.5 a bisa hekta daya wanda ke shine kamar hekta daya kamar watan filin kwallo kenan guda daya misali kenan sai ka kawo dawakai guda biyu kila ka sa musu haro suna ja maka kafin ka san abin da ke faruwa cikin nan da nan ka gama amma inda hauya ne fa sai a yi sashi daya na fama to abin da shugaban kasa ke neman mu magance kenan na biyu din muna nan yanzu ma'aikatan mu masu bincike suna nan yanzu an gaya musu an ba su umurni sun koma ga irin iri da aka riga aka yi research ɗinsa aka yi bincike aka gano cewa tana da fa'ida ta
masu sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarashin tattaunawar yanzu a madadin ƙaramin ministan noma da samar da abinci na Najeriya sanata Aliyu Sadi